الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باي هكا يوم السلام عليكم ورحمة الله. Barkanmu da saduwa a wannan yammaci na Lahadi wanda ya dace da 27 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1423 bayan hijirar ta manzo sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 1 ga watan Disamba kenan, ma'ana 1 ga watan 12 shekara ta 2002 miladiya. Je idan ba manta ba, mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 9 cikin wannan sura mai albarka, suratu Ali Imran, wato sura ta 3 a jerin surorin Al-Qur'ani daga sama. Yau kuma za mu tashi wato ainihin farkon aya ta 10. Kafin haka akwai mai tambaya da yace ya taba ji na faɗa a cikin wani kasid dina cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam lokacin da zai yi wutri raka'a 3 yakan yi shi a ɗaya daga cikin sifofi guda 3, ko dai yayi raka'a 2 yayi sallama sannan sai tashi ya kawo raka'a 1 yayi sallama, ko kuma wani lokacin yayi raka'o'i guda 3 a hade ba zai zauna ba sai a ta karshe din ya zauna yayi tahiyya yayi sallama, ko kuma yayi raka'a 2 ba zai sallama ba sai ya tashi sai kuma ya kawo raka'a 1 sannan ya zauna yayi tahiyya kuma sai yayi sallama. Lallai na faɗi haka. Kuma idan ka duba cikin littafin Sheikh Nasiruddin Albani Qiyamar Ramadan zaka samu wannan illa iyaka guda 2 su suka fi rinjaye wajen inganci sama da shi na karshe da na ambata. Ko dai mutum ya raka'a 2 ya tahiyya ya sallama sannan ya tashi ya kawo raka'a 1 ya tahiyya ya sallama, ko ya raka'a 3 a hade, domin shi wancan na raka'a 2 ba tare da sallama ba sannan a kawo ta 3 duk da an tattara an inganta hadisin, to amma kuma shine marjuhi ko kuma shine mafi karancin abinda annabi yayi, abinda dai yafi rinjaye guda 2. Wannan kuma yake cewa ajiya bayan an tahi sallah, wannan surukar rubutu wanda zan iya ganewa da Allah wanda ba zai wahalar da ni ba sosai, wanda ke cewa shin akwai hadisi ingantacce wanda ya tabbatar da fadan subhanallahi a cikin sallah idan liman yayi kuskure a sallah, ko kuma sai dai sai in bai yi sallama bane kadai? Ma'ana idan liman yayi kuskure a cikin sallah, cikin barin wani rukuni cikin rukunan sallah, ko ketare wani rukuni cikin rukunan sallah, za a fadakar da shi, kuma za a yi amfani da kalmar subhanallahi. Ba wai sai lalle in zama ne wurin da ya kamata ya zauna bai zauna ba ya tashi, ko wurin da bai kamata ya zauna ba ya zauna sannan za a yi sallama. To amma idan abin da ya shafi karatun Al-Qur'ani ne, za a tunatar da shi ne karatun, ba subhanallahi za a yi masa ba. Idan aka tunatar da shi ya tuna shi kenan, idan ya kasa tunawa shi kuma sai ya ketare ya ci gaba da aya ta gaba. Idan ya ketare wata aya kuma sai a dawo da shi baya, idan da aka dawo da shi baya ya dawo ya yi ta shi kenan, in bai dawo ya yi ta ba kuma daidai sallah ta yi. Tunda shi karatun sura din a cikin sallah ba dole bane ba. Shi lalle ne mata su rinka asirta karatunsu a inda ake bayyanawa, na jin mun sha faɗin wannan. Cewa duk abin da ya shafi sallah tsakanin maza da mata daidai wa daidai suke, sai abin da dalili ya zo ya keɓance mata. In ba mu samu dalili ba dole mu ɗauka matsayin hukuncinsu ɗaya. Don haka yadda namiji ke bayyana karatu wurin bayyanawa mace, maza ta bayyana, yadda kuma yake sirrantawa za ta sirranta. Sai dai abin da malamai suka ce, idan ya zanto cewa mace za ta yi sallah bi hadarati rijal al-ajanib, ar-rijal al-ajanib, za ta yi sallah a daidai wurin da akwai mazaje da ba mijinta na aure ba, ba kuma ƴan uwanta muharramanta ba, to za ta daga muryar ta ne gwargwadon yadda za ta jiyar da kanta, don saboda kada sautin ta ja hankalin wani. Idan mutum zai yi tafiya sai ya bar gari kamar karfe 12:30 ko karfe 1 na rana, sallar azhar zai mata kasaro ne akan hanya, ko kuwa matukar bai sallar azhar ba lokacin da yake gida har ya fita hanya, lokacin da ya fita hanya ya tsaya zai sallah din karfe 2 ko 2:30 kasaro zai mata, dan a lokacin ta bai fita ba. Wannan shine zance mafi inganci kuma shi fi dacewa da sunna. Za mu tashi kamar yadda na faɗa kan aya ta 10. Ubangiji ta'ala ya ce mai a aya ta 10, innal ladzina kafaru
billahi minash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب
وبنجد إن الذين كفروا للي واتندسوك كافرتا لن تغني عنهم أموالهم دوكيو ينسو بزاس وداتر دسوبا ولا أولادهم هكا يوان ياكو دنجي بزي وداتر دسوبا من الله دقا أزابر الله شيئا ونا أبو babu abin da dukiya za ta wadatar da mutum ranar tashin kiyama haka yawan ƴaƴa ba zai wa mutum amfani ba a ranar tashin kiyama matukar ya kafirce mu Allah a rayuwarsa ta gidan duniya wa ulaika hum waqudun nar wa ulaika irin waɗannan hum waqudun nar sune makamashi na wuta ma'ana da su wuta za ta rinka habaka ta kama innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun lalle ku kafirai hada da abin da kuka rinka bautawa na duwar wutsu da itace da kuka sassaka da hannayenku ba Allah ba wato ku ne makamushin wutar jahannama shine wa ulaika hum waqudun nar sune makamashi na wutar jahannama Allah ya tsare mu kada abi ali fir'auna wallazina min qablihim kamar dai abin da ya gudana ga iyalan gidan fir'auna wallazina min qablihim da wadanda suke kafin su wadanda suke kafin su kamar mutanen annabi nuhu alaihi salam da mutanen adawa da mutanen samudawa duk waɗannan a tarihi sun riga zuwa kafin fir'auna yanzu shine kada'abi ali fir'auna kamar yadda ubangiji ta'ala ya aiwatar wa iyalan gidan fir'auna wallazina min qablihim da waɗanda suke kafin su cikin kafirai kazzabu bi ayatina sun karyata ayoyinmu fa akhadhahumullahu bi dhunubihim sai ubangiji ta'ala ya kama su bi dhunubihim wato da zanuban su da aka ce kazzabu bi ayatina da sai a ce fa akhadnahum bi dhunubihim don bi ayatina dan ya kasance bamiri din gaba daya ya tafi ala watiratun wahida to amma a cikin alqur'ani akwai at-tafannun fil asalib wato kawo uslubi fanni fanni wani lokaci ana cikin magana akan wanda baya nan sai a koma kan wanda yake nan wani lokaci akan wanda yake nan sai a koma kan wanda baya nan wani lokaci damirul ghaiba wani lokaci damirul khitab wani lokaci damiri na mufrad wani lokaci damiri na al-mu'azzimi nafsahu wannan duk at-tafannun ne fil asalib wato kazzabu bi ayatina ba ce ba kazzabu bi ayatin lahi fa akhadhahumullahu amadarin fa akhadnahum kuma wato tafannun ne fil asalib fa akhadhahumullahu bi dhunubihim wallahu shadidul iqab ubangiji ta'ala mai tsananin uquba ne ga waɗanda suka kafirce masa sai ce
للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد
لوكت عند النبي صلى الله عليه وسلم آيات نصرى كان كافرا مكة آيات بدر دلن دون رمتانا دسكي قلي اوكو دقو مشا يات نصرى كان متانا ديوان سياكي قلي ترزو الدبو تايا ادي ديوان اللوكت سي يهودا ودكي مكة ادكي مدينة suka rika cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kada ya rude ka dan kayaki waɗansu wawaye kidahumai waɗanda ba su da ƙwarewa ta fuskar yaƙi inda mu ne ka ci karo da mutu da an yi karan batta da ka san lalle ka haɗu da mazaje wato yahudawan madina kenan daga cikin gidan banu quraiza ko banu kainuka ko banu nadir suke faɗa manzon Allah irin wannan batun wai da su aka yi faɗa to da an san an yi faɗa da zaratan sojoji waɗanda suka ƙware ta fuskar yaƙi amma dan kawai ya ci nasara akan waɗanda suke dahumai mutanen makka sai ya ɗauka kawai wannan na nuna zai ci nasara akan sauran sai Allah ce ƙul ka ce lillazina kafaru ga waɗanda suka kafurta ce da su satughlabuna da sannu ku ɗin za a ci nasara akan wa tuhsharuna ila jahannam kuma za a tara ku a kora ku zuwa wutar jahannama ranar tashin kiyama wa bi'sal mihad tir da makoma idan ta zanto ita ce wutar jahannama lafazin almihad yana nufin shimfiɗa wurin kwana tir da wurin kwana ko tir da mashimfiɗi in ya zanto mashimfiɗi ne na wuta wato kaga a nan gurin akwai mu'jiza ta alqur'ani bayar da labarin abu kafin faruwarsa kuma ya faru kamar yadda Qur'anin ya faɗa. A daidai lokacin da aka ce satughlabuna, ai ba a riga an ci nasara din akan su ba, amma ƙarshe aka zo aka ci nasara akan su, aka kori Banu Nadir daga Madina gaba daya. Huwa allazi akhraja allazina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwalil hasri ma dhanantum an yakhruju, ku muslimi ba ku tsammanin za ku iya fitar da su. Wa dhannu, su yahudawan sun yi tsammanin annahum mani'atuhum husunuhum min Allah, sun yi tsammanin cewa ganuwa da suke da ita da suka kewaye garin su ko ungosu ta isa ta tsare su daga azabar Ubangiji. Amma fa atahumullahu min haythu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin. Ubangiji sai zo musu ta inda ba sa tsammani, ya suka rinka rusa gidajensu su da kansu kuma da hannayen mummunai. Yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin, aw taqra'u yukharribuna buyutahum, kaga at-takhrib, rusa gidaje gaba daya. Sai Allah ce fa'tabiru ya ulul absar, ku sanya lura ya ku masu basira. An fahimta ko? In ba haka ba, Yahudawan Banu Nadir ba su taɓa tsammanin manzo Allah zai ci nasara akan su ba. Haka Banu Qainuqa aka ci nasara akan su, haka Banu Qurayza aka ci nasara akan su. Wa anzala allazina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba fariqan taqtuluna wa ta'suluna fariqa wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tatawuha wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira. Duk gaba da aka rusa su da wannan kalmar ta satughlabuna, da sannu za a ci galaba akan ku. Ai da ya kamata da hakan ta faru su yi kalmar shahada, inda Allah ya so ya tarfawa garin su nono, da hakan ta faru sai ce lallai Qur'ani gaskiya ne, abinda ya faɗa gashi abin ya faru, da kawai sai su furta kalmar shahada. Ina fata an fahimta. Amma Ubangiji ta'ala bai yi nufin su da shirya ba, don haka sai kasance sun doge akan kafirci. Satughlabuna wa tuhsharuna ila jahannama wa bi'sal mihad. Sai Allah ya ce mi
qad kana lakum ayatun fi fi'atayn taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlahum ra'yal 'ayn والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار.
الله ce qad kana lakum aya, hakika wata alama gagaruma ta kasance a gare ku, ku mumunai, fi fi'atayn iltaqata, dangane da wata tawaga guda biyu, iltaqata, da suka yi karambata da juna, suka haɗu aka yi gumurzu a filin Badar. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah, ɗaya tawagar tana yin yaƙi domin yaɗa kalmar Allah. Wa ukhra kafiratun, ɗaya tawagar kuma kafira ce. Yarawnahum mithlaihim ra'ayal ayn, yarawnahum, su mummunai suna kallon kafirai, mithlaihim, kamar suna riɓin su mummunai ɗin har sau biyu, ra'ayal ayn, a gani na ido. Wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha, waɗansu malaman suka ce yarawnahum, su kafirai suna ganin mummunai ɗin, mithlaihim, kamar sun ninka su yawa sau biyu, ra'ayal ayni, a ganin ido. Wato kamar Ubangiji ta'ala ya kambama yawan mummunai a idanun kafirai, don hakan yanzu sanadiyya na tsorata da firgicin kafirai, da zaran ko ka firgita a filin yaƙi to ka bayar da rabin nasara ga abokin adawarka, sai ya yi ƙoƙari ya ƙarasa rabin da kansa. Tsoranka da zaka ji na abokin adawa ba shi wani rabin nasara ne. To shine hikimar Ubangiji subhanahu wataala na sa musu a ganin ido su ga mummunai kamar ninki biyu ne. Amma gaskiya yadda ayar take, yadda dai ayar lamirin zai tafiya daidai, ya zanto cewa mummunai ne suka ga kafirai ninkin su har sau biyu, domin mummunai 310, kafirai ko sun kai 900 zuwa 1000, kaga sun ninka su ma har ma sama da sau biyu, ra'ayil ayni, a ganin ido kenan. A nan gurin akwai mu'jiza ta Alkur'ani mai girma. Na farko dai Allah ce qad kana lakum aya, lafazin aya yana nufin alama a larabci. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakum at-tabutu fihi sakinatun min rabbikum, ay inna alamata mulkihi, alama ita ce aya kenan. Kharajna minan naqabaini la hayya mithluna bi ayatina nuzil liqa'al matafila, bi ayatina ay bi alamatina nuzil liqa'al matafila. Lafazin aya yana nufin alama. Amma a cikin Alkur'ani mai girma akan kawo lafazin aya ana nufin majmu'atun min al-kalimat laha bidaya wa nihaya tusamma fasila, wato adadi na kalmomi wanda suke da farko da ƙarshe, ƙarshen ana kiran shi da suna fasila, kamar alhamdulillahi rabbil alamin aya, ar-rahmanir rahim aya, maliki yawmiddin aya, kowanne daga cikin wannan sunanta aya. Sannan akan kawo aya a cikin Alkur'ani mai girma ana nufin abinda ido zai gani a sararin sama ko ƙasa wanda zai jagoranci mutum wajen imani da Allah, kamar sama aya ce, ƙasa ma aya ce, saukar ruwan sama aya ce, hudowar rana, zuwan dare, zuwan yini, dukkan wannan ayoyi ne. Wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha muridun. Sannan akwai aya bi ma'ana al mu'jiza, wa laqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Isra'il idh ja'ahum فقال له فرعون اني لا اظنك يا موسى مسحورا. لفظ ايات انا نفي معجزات. قد كان لكم ايه حقيقه وتا غغارمر علامه تا كسانتي ا غريكو دكي نونا غسكيار ممنه ده قرير كافري في فئتين التقتا ا cikin tawaguda tawaga guda biyu da suka hada da juna fi'atun tuqatilu fi sabilillah ba sa mata suna ba sai aka ce wata tawaga mai fada dan Allah sai aka kawo sifa ba suna ba wa ukhra kafira ita kuma ɗaya tawagar sai aka bata suna ba a kawo sifarta ba. Ina fata an fahimta. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun. Wato tawagar farko tana yaƙi dan Allah. Wata tawaga ce take yaƙi dan Allah, a sifarta yaƙin ta dan Allah take yi. Ita cewa tawagar mu'minai. To nan gurin kuma wa ukhra kafira, wannan tawagar ta kafire an bata sunanta, amma ita ba a faɗi dan wa take yaƙi ba. Ina fata an fahimta. Dan Allah take yi, allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana da'if. Wato mu'jizan Qur'ani nan sai ba da suna bai ba da sifa ba, nan sai ba da sifa bai ba da suna ba. Anan inda aka kawo suna, wato sai ka dauki kishiyar sunan nan wa ukhra kafira, sai zanto wannan kungiyar ta farko ita ko mecece? Fi'atun mu'minatun kenan tuqatilu fi sabilillah. To anan gurin kuma da aka ce wa ukhra kafira ba faɗi siffarta ba, sai ka dauko kishiyar kungiyar farko fi'atun tuqatilu fi sabilillah, wannan tabin ta zama me? Tuqatilu fi sabilit tagut kenan. Wannan shine abin da ake kira da fa'atabiru ya ulul absar. Ku sanya lura game da ayoyin Alkur'ani dan ku kalato ma'anoni dake gargashin kowace aya. Wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'ayil ayn. Wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yashaa. Ubangiji ta'ala yana karfafar wanda ya ga dama da nasararsa. A cikin suratul anfal yace idh yurikahum Allahu fi manamika qalilan walau arakahum katiran la fashiltum wa la tanaza'tum fil amr walakinna Allaha sallam innahu alimun bi dhati sudur wa idh yurikumuhum idhil taqaytum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdi Allahu amran kana maf'ula wa ila Allahi turja'ul umur. Ku ji abin da aka ce a wancan ayar. A nan gurin an ce yarawnahum mislaihim, mummune suna ganin kafirai rubunsu har sau biyu ra'ayil aini a ganin ido. A can gurin sai aka ce wa idh yurikumuhum, ku tuna lokacin da Allah ya nuna muku yawan kafirai din, wa idh yurikumuhum idhil taqaytum fi ayunikum, yayin da kuka hadu da su sai Allah ya nuna muku su qalilan, su ɗan kaɗan ne. Wa yuqallilukum fi ayunihim, ku ɗin ma sai aka nuna wa kafirai ko din yan kadan ne. Li yaqdi Allahu amran kana mafula, anan gurin ko yace yarawnahum mislihim ra'ayil ayn. Ina maganan mislihim ra'ayil, tunda can an ce yan kadan aka mayar da su. Anan gurin gashi kuma Qur'ani lalle sashin sa baya walwale sashi. Ina fata an fahimta. Kuma nan gurin karka ce barci ne sai yace yarawnahum mislihim ra'ayil ayn. Ra'ayil ayn wato kaga ba barci suke ba kenan, ba mafarki bane ba. So ga wannan ganin ida kam haka ne kafirai sunnan ka musulmai yawa. To shine malamai suke cewa wato da farko da mummunai suka hango kafirai din, wato sun gan su ne a daidai hakikanin yadda yawan su yake, wato sunnan ka mummunai har so biyu, har ma sama da so biyu. Ina fata an fahimta. Amma da aka fito fili za a yi mubaraza sai Ubangiji ta'ala domin ya karfafi mummunai bisa ga ka'idar wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha, sai ya mayar da kafirai din suka zama kadan a idan mummunai, dan wannan ya ba su kwarin gwiwa wajen yakar su. Kuma su ma kafirai din sai aka mayar da mummunai ma suka kara zama yan kadan akan idan su, dan su kuma su sa rai, dan dai sosai a hadu din, tunda Allah ya ce yawmul furqani ce yawmul taqal jama'ani, rabewa ake so a yi tsakanin ƙarya da gaskiya, tsakanin junudullahi wa junudut tagut. To da haka kowa idan ya ga dan uwansa yayi masa yawa da yawa kila ya gudu, amma idan aka kankanta maka shi sai kaga cewa wankin hula ne, ba za ka yadda kai ka dare ba, bari kai maza ka ƙara saka tafi, ko ba haka ba? Wato ghanima ce barida ba tare da an sha wahala ba. Liyaqdi Allahu amran kana maf'ula, dan Allah ya zartar da wani al'amarin da tuni dama an riga an kaddara shi, kawai lokacin ake jira domin abin ya faru. Wa ila Allahi turja'ul umur, ya ayyuhal ladhina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu. Sai aka ci gaba da faɗin asbabun nasr din, yanzu an riga an gama faɗin yadda rundunar take da kimtsin, sai aka ci gaba da ba su labarin ga kuma sinadarin da shi ake cin nasara. Na farko as-sabat, tabbatuwa ta yadda babu guduwa, sannan kuma na biyu ambaton Allah, sannan kuma da'a ga Allah, da'a ga manzon Allah, sannan kuma haƙuri, sannan kaza duk aka, sannan rashin girman kai, ko mun yawan ku karkuce ai yau kan lalle sai mun ci nasara, a ku dogara ga Ubangiji subhanahu wataala. Wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha, Ubangiji yana karfafar wanda ya ga dama da nasara ta sa. Inna fi zalika la'ibratan li ulil absar, lalle a cikin hakan la'ibra, akwai izna da wa'azi da fadakarwa, li ulil absar, ga ma'abuta basira. Allah ya sa mu cikin ma'abuta basira. Allah ya ce
إِنَّ لِلنَّاسِ حُبَّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
Ubangiji ce zuyyina linnasi, an kawata wa mutane, hubbu shahawati, san abubuwa na sha'awa, dangin kayan sha'awa, minan nisa, daga cikin mata, wal banina da ƴaƴa, wal qanatir al muqantara, da dukiya a bar tarawa. Wato al-qintar, dukiya mai yawa kenan, al-muqantara wanda an tara da yawa kenan, min az-zahabi, ta azurfa, ta zinariya, wal fidda, da azurfa, wal khayl al-musawwama, haka an kawata wa mutane san dawaki al-musawwamati. Wato idan an ce al-musawwama ila ya zanto min as-sawmi ne, as-sawmu wato bis-sin wal waw, wato shine ar-ra'yu, kiwo kenan, sai ya zanto wal khayl al-musawwama, kiwatattun dawaki. An gane ko? Sun kiwata, sun koshi sosai da sosai, mutum ɗan adam hakan na burge shi ya fito ya ga garken dawakinsa ga sunan gurin, wato kosassu suna kaddaje lasu, wato suna haniniya, abin na ba shi sha'awa, ko ba haka bane ba? Al-khayl al-musawwama kenan. Waɗansu malaman suka ce al-musawwama daga as-suma, shi ma bis-sin. Idan an ce as-sumatu a larabci, ai al-alamatu, dawaki waɗanda ake sa musu alama, saboda su a da dawaki irin dukkin da ake jin, wanda ake ji da shi, wanda ya fice a cikin sauran dawaki akan sa masa wata alama akan goshin shi, da ka ganshi ka san ba dama ne, shine wal khayl al musawwama kenan. Wadan suka ce shine at tahjil, wato farin goshi da doki ke da shi da farar kafa, tare da cewa dokin ja ne ko baki ne, amma gashi da farin goshi da jar kafa, shine al khayl al musawwama kenan. Yawanci wannan launin yafi burgewa cikin dawaki, sama da ya tafi bai daya gaba daya ja, ko ya tafi gaba daya baki, ko ya tafi gaba daya fari, ya zanto baki mai farin goshi, ko ja mai farin goshi da fararen kafa, ya fi birgewa, su ne wal khayl al musawwamati. Dan adam yakan so ya alfahari da wannan. Wal an'ami, da kuma al an'am shine dabbobi na gida, tumaki da awaki da shanu da kuma raƙuma, su ne al an'am. Wal har, lafazin al har masdar ne na harasa, ya harisu, harsan, idan mutum ya noma kasa akan ce harasa, yana cikin noman sai a ce ya harisu, shi noman kansa al-harthu. To amma sai aka ari karmal al-harthu daga ma'anar noma din zuwa ga abin da ake samu in an yi noma, al-maharuf kenan. Masdar ne, amma abin da ake nufi da shi ismul maf'ul, bi ma'ana al-maharuf, abin da aka samu a noma. ina fatan kuna fahimta. Allah ce zalika mata'ul hayatid dunya, waɗannan duk kaya ne na morewa a cikin rayuwar duniya, su mata din da ƴaƴa da dukiya da kuma zinari da azurfa da kuma dawaki ɗaurarru da kuma dabbobin gida sannan kuma da amfanin gona. Zalika mata'ul hayatid dunya, waɗannan kawa ce ko kaya ne na jin daɗin rayuwar duniya. Wallahu indahu husnul ma'ab, ubangiji Allah madaukakin sarki a wurinsa ne kyakkyawar makoma take. Waɗannan ababai mallakar su ko san su ko sha'awar su ba wai kawai daga kaso su bane zai zama abin zargi, ka zama abin zargi, an gane ko? San mace ta halalta aure, wannan kamala ce ma ta ɗa namiji ɗin ya zanto yana san mace ta aure kuma yana sha'awar mace ta aure. Rashin kamala ne tawaya ne a ce wani baya da sha'awar mace, kar ku ɗauka wannan kamala ne tawaya ne a fagen mazaji, ina fata an fahimta. Amma so da yake zama na zargi, san mace dan mutum yayi zina da ita, dan yayi fasikanci da ita, dan kawai yayi kawance da ita ba tare da aure ba, wannan shine so na zargi, an fahimta ko? Amma so na aure, ai manzon Allah da kansa ya bayyana cewa mafi kyawun arzikin da dan adam ke ajewa a gidansa shine mace ta gari, wanda idan ya kalle ta yayi farin ciki, in ya umarce ta ta yi masa da'a, in baya nan ta tsare dukiyarsa, ta tsare mutuncin kanta. Manzo Allah ya ce arzikin duniya ba wanda ya fi wannan, da haka ke cewa a cikin ababai da kuke kokowa a duniya ba abin da ya fi burge ni irin wannan, mace saliha ta gari sai kuma turare. Haka manzo Allah ya ce, mace saliha ta gari da turare. Ina jin wannan hadisi ya shafi ma sayyidu ko? Saboda turare ma sayyidu ko da lokaci akwai turare. Wato mace saliha ta gari da turare, kaga a nan gurin kaunar mace din ba shine ke zama abin zargi ba, an fahimta ko? Ha kuma idan ka dauki albanin kaunar ƴaƴa, kaunar ƴaƴa ba ta zama abin zargi, amma lokacin da suke zama abin zargi ka samu ƴaƴan ka tara ka kasa musu tarbiya ta addini, ka samu ƴaƴan da za su zama shugabannin ka, su za su faɗi me za a yi a gidan, wanda ya dace da wanda bai dace ba, kai kuma dukka biye musu akan wannan. Ka samu ƴaƴan saboda biya musu bukatunsu na ci da sha da sutura da kayayyaki da tufafi na yayi, ka je ka faɗa cikin haram kawai dan ka biya bukatun ƴaƴanka. To wannan su ne ƴaƴa da san irin wannan ƴaƴan sai zamanto zargi a shari'anci, an fahimta ko? To haka kuma abin da ya shafi wato alqanatir almuqantara, dukiya mai yawa, dan mutun ya so dukiya ba laifi yayi ba, amma san dukiya ta hanyar haramun, san dukiya da aka tara ta hanyar haram. Ai manzo Allah ce ni'ima almalu salih lil abd salih, madalla da dukiya ta gari a wurin bawa salihi na gari, dukiya ta gari wanda aka samu ta hanyar halal a wurin bawa na gari, wato ainihin shine bawa wanda yake yin aiki na alkhairi da wannan dukiyar, irin yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka, irin su Usman bin Affan, ai gawurtaccen mai kudi ne, an yi order kayan abinci daga kasar Sham an kawo Madina, kananan yan kasuwa sai su samu Usman bin Affan, mai son tan guda a bashi, mai son tan biyu a bashi, mai son tan uku a bashi, shi ma ya ci riba, shikenan abinci ya taho, ga lokacin kuma abinci ya kare a Madina qarrab, ba abin da zai so sai oda da Usman bin Affan ne, sai ɗan kasuwa suka je suka tare shi, shikenan ana so ya bayar da farashi nawa zai sayar da kowane tan, me yake so ya ci na riba, me zai samu, sai su taya sai ya kara, sai su taya sai ya kara, suka ce haba Usman bin Affan, duk Madina kuma dai ba wanda zai baka farashi sama da wannan, in zaka sayar mana ka sayar mana, in ba zaka sayar ba mu hakura, sai ya ce wallahi akwai wanda zai bani sama da wanda kuka bani, wane ne? Sai ya ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala, zan raba talaka fi sabilillah, tunda ana yunwa kowa zai dauka kyauta, misalan ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama salihabatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha, Allah ba yana ninka ba, ninkin da Allah zai haso 700, waye zai ninka musu 700 cikin ku, abin da kaga fahimtar nassi kenan. Wato madalla da dukiya ta gari a wurin bawa wanda yake na gari, lokacin da ake cikin yunwa sai ya samu abincin sai ya sauke farashi, waɗanda ma ba su da iko, talakkadakum wa la'allakum tashkuruna, a daidai lokacin da za ku yi kabbara kuna masu neman yafiyar zunubanku, ku gode wa Allah kan ni'imar da ya muku, kuma a daidai lokacin kuma za ku musguna bayan Allah, sai ku ce ko kuma Allah zai ji tausayinku, abinda Allah ya bayar na ka'ida ta harshen manzansa, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, ku ji tausayin wanda ke ƙasa domin wanda yake sama ya ji kanku, ya ji tausayinku, to ku ba ku ji tausayin wannan ba, ballantana wancan ya ji tausayinku, ma'ana idan ba ku ji tausayin sa ba shi ma ba zai ji tausayin ku ba dan irhamu fi'il al-amr ne kaga talab ne yarhamkum man fi sama jawabu talab ne in kun yi wannan zai muku wancan in kuka ki yin wannan shi ma ba zai muku wancan ba to so da haka ya kamata mutum ya sauka duk wanda ya san ya tashi gero yanzu kaga an zo dai 27 ga wata in ma meye kai kai bayan Allah dai sun yi azumin su kuma insha Allah Allah ya karba ya rage naka kai kuma magani ka tafi lahira da kudin ka tashi gero ka tashi sukari ka tashi komai ka tashi gishiri ka tashi magi komai ma sai ka tashi shi ya kamata mu ji tsoron Allah lokacin da ya riga ya wuce kuma dai karshen tuka tuka shine tuk ka tara dukiyar kuma dole kuma watan wata rana a dauke ka aje abin ne ka shikenan an saka ma kasa abinta wanda an ka cira jikinta an ka raya burbushinta da yana homar sarauta bai san mutuwa tana zuwa ba shikenan ka riga ka gama bayan Allah ba za su yi maka addu'a ta gari ba dan baka ji tausayin su ba dan haka kar mu yadda duniya ta rude mu san dukiya ya rude mu ya makantar da mu ya bebantar da mu ya kurmantar da mu kowa na san dukiya amma ya so ta hanyar halal kowa na san dukiya amma ya so ta hanyar da Allah ya tsara ba san dukiya irin na yan mulkin mallaka ba ba san dukiya irin na yan jari hujja ba wanda kullum su kadai suka sani daga su sai kawunan su ba sa jin tausayin bayan Allah wannan kuskure ne haka kuma san dawaki yakan zama abin yabo yakan zama laifi yaushe ne san dawaki ke zama abin yabo ga mutumin da ya sai daurarrun dawaki dan saboda kota kwana na jihadin musulunci wannan a kowace rana ma lada ake bashi saboda kiwata dokin da yake dan ubangiji ta'ala ce wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillah yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun kaga yace ribatul khayl daularrun dawaki wannan a kowace a kowane yini lada ake biya mutum kishiyar haka wanda ya sai daularrun dawaki lil fakhari wal khuyala dan alfahari dan takama a ce shi yafi yawan dawaki imma shi sarki ne na gargajiya ko wani hakimi ne ko wani lawani ne ko wani attajiri ne da ya bunkasa yana son shi ma sai ya tara dawakai din a gidansa kuma ya kasance yin hakan kawai dan yayi alfahari da wannan shine manufarsa to a kowace rana dokin ya kwana yin zunubi yake taruwa a gidanka yadda wancan kullun lada wannan kuma kullun zunubi al-khalil musawamatu dinkin wal an'ami wal har haka mallakar shanu da raquma da tumaki da awaki ba laifi bane amma abinda yake laifi a mallake su ba a fitar da haƙin Allah ba ba a ji tausayin bayin Allah ba ba a fitar da zakka ba ha kuma amfanin gona mallakarsa ba laifi bane ba hasali ma cikin abubuwa da ake a samu lada akwai noma dan ba a tabewa cikin harkar noma tunda manzon Allah ya nuna dukkan wanda ya shuka wata shuka ko ya dasa wani dashe ba abinda zai ci daga wannan shukar mutum aljan kwaro tsuntsu dabba face sai ya zanto kamar sadaka ce mutum ya gabatar shi da hannunsa ma'ana mutum yayi da kyakkyawan niyya shine abinda ake bukata da noma da kiwo al'amura ne masu albarka kuma su ne suke haɓaka tattalin arzikin kowace ƙasa a duniya duk ƙasa komin kudinta in dai ba ta iya noma abinda za ta ci sai ta nemo daga waje har yanzu nan ta talakar ƙasa amma duk talaucin ƙasa in dai za ta iya noma kashi 70 zuwa 80 na abinda za ta ci to wannan ƙasa sunanta maudaciyar ƙasa da haka ashe noma ba kuskure bane ba amma mutum yayi noma yake fitar da haƙin Allah a ciki shine abinda yake kuskure Allah ce wallahu indahu husnul ma'ab a wurin Allah ne kyakkyawar makoma take sai Allah ce
قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار
وبنجي تي قل كتي دسو أنبئكم بخير من ذلكم shin bazan baku labari ba dangane da abin da yafi wanda ya wuce baya alkhairi zalikum ishara ne zuwa ga almazkur ababan da aka ambata na ash-shahawati minan nisa wal banin wal qanatir al muqantara min adh-dhahab wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'am wal har bazan baku labarin abin da yafi wancan ba abin da yafi mata abin da yafi yaya abin da yafi dukiya abin da yafi komai da muka ambata baya din can idan kuna son ku san abin da yafi wannan lillazina taqau zai tabbata ga dukkan waɗanda suka ji tsoron ubangijin su inda rabbihim a wurin Allah din zai tabbata gare su jannatun aljanna tajri min tahti al-anhar wadda kore muke gudana karkashin gidajenta khalidina fiha za su dawoma a ciki ba mutuwa ba tsufa wa azwajun mutahhara kuma Allah zai arzuta su da mataye tsarkaka bisa ga tsarki irin wanda muka bayyana lokacin da muke cikin suratul baqara a farko-farkon ta wa ridwanu min Allah kuma za su dace da yardar Allah subhanahu wa ta'ala wallahu basirun bil ibad ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ganin abin da bayinsa suke ciki kuma yana musu kididdigar maganganunsu da ayyukansu dan ai musu hisabi akai ranar tashin kiyama alladhina yaquluna rabbana sune waɗanda suke cewa rabbana ya ubangijin mu innana amanna lalle mu mun yi imani dan haka faghfir lana dhunubana ka gafarta mana zanubanmu mana waqina azaban nar kuma ka tsamar da mu azabar wuta wannan yana daga cikin siffa ta waɗannan bayi nagari fadin haka sannan sai Allah ya sake siffanta su da don siffofin yace as-sabirina sune masu hakuri hakuri wajen bin Allah hakuri wajen barin sabo hakuri kan jarraba da Allah ke jarrabar mutum da waɗansu matsaloli na rayuwa wato kaga hakuri kashi uku kenan dan sai in mutum yayi hakuri ne zai yi wa Allah da'a cikin abin da ya wajabta masa sai kuma in yayi hakuri ne zai iya hakura da aikin sabo tunda galibi aikin sabo abin da zuciya take so ayyuka na da'a da dangin wajibai abin da dukiya ba zuciya ba ta so to sai mutum ya lallashi zuciyarsa ta yi abin da ya kamata sannan kuma sai ya bata hakuri sannan ta daina san abin da yake sabon ubangiji ne as-sabirina kenan was-sadiqina masu gaskiya a cikin maganganunsu da ayyukansu ba su yadda su yi ƙarya ba wal qanitina ko masu da'a ga Allah ta'ala lafazin al-qunut yana nufin da'a sannan lafazin al-qunut yana zuwa da ma'anar yin shiru wato ba tare da yin magana ba kamar yadda muka fassara a baya wal munfiqina sune ko masu ciyar da dukiyoyinsu fi sabilillahi ciyarwa ta wajibi kamar zakka ko ciyarwa ta iyali duk wannan wajibai ne mutum ya ciyar da dukiyarsa ga iyalinsa dan bukatunsu na ci da sha da sutura ko iyayensa waɗanda suka gajiya ko danginsa wanda ba su da mai masu sai shi din kuma yana da halin yi dukkan su wannan ciyarwa ce ta wajibi shine al-munfiqin wal mustaghfirina bil ashar kuma masu yin istighfari bil ashar lokacin sahur domin al ashar jam'i ne na as-saharu an gane ko illa ala lutun najjaynahum bi sahar ni'matan min indina kazalika najzi man shakar jam'in sa sai zanto ashar wato najiya da na yau da na shekaran jiya kaga ya zama ashar kenan wato shine lokacin da alfajir yake to kenan wato bayan mutum yayi kiyamul layli tun daga karfe 1 har zuwa karfe 3 da rabi ko zuwa karfe 4 to irin 4 da rabi daidai lokacin da ana sa ran daga minti 10 ko 15 masu zuwa wato alfajir zai keto to sai mutum ya yawaita istighfari a wannan lokaci ne na istighfari shine wal mustaghfirina bil ashari da masu yin wato ainihin istighfari a daidai lokacin sahur ko kuma daidai lokacin da alfajir ke ketowa hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari daga abu sa'id al-khudri Allah shi kare da a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahli al-janna ubangiji ta'ala zai ce da yan aljanna a ranar tashin kiyama ya ahli al-janna ya ku yan aljanna fa yaquluna labbaika wa sa'daik sai su ce mun ansa maka ya ubangiji fa yaqulu sai Allah ya ce da su hal raditum shin kun gamsu kun yadda da abinda na baku na gidan aljanna da gidan karamci, fa yaquluna sai su ce wa malana la narda wa qad ataitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik, mai zai hana mu yarda gashi ko ka riga ka ba mu abinda baka taɓa baiwa kowa ba cikin halittunka. Fa yaqulu sai Allah ce ana u'tikum afdala min zalika, zan baku abin da yafi aljanna dadi idan kuna so. Qalu sai su ce ya rabbi wa ayyu shay'in afdalu min zalik, menene abin da yafi aljanna dadi yafi ta karamci. Fa yaqul sai ubangiji ta'ala ce uhillu alaykum ridwani fala askhatu alaykum ba'dahu abada, zan saukar muku da yardata daga yau ba zan ƙara fushi da ku ba har abada. To wannan yardar shine wa ridwanu min Allah, ai kaga sai da aka ambaci aljanna sai aka kawo shi wa azwajun mutahharatun, sai aka ce wa ridwanun min Allah, doriya ne akan shiga aljanna mutum ya dace da ridwanun min Allah, ko kace ridwan bi kasrir ra ko ridwan bi dammir ra, duk kirawoyi guda biyu ne kuma lugha ne guda biyu a cikin larabci. Sai Allah ce
shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwa al azizul hakim.
Ubangiji ce shahida Allahu, Allah ya shaida, shahida bi ma'ana bayyana, ya bayyanar, annahu la ilaha illa hu, cewa babu abin bauta bisa ga cancanta sai shi Allah din. Wal malaikatu, haka malaiku ma sun shaida, wa ulul ilmi, haka ma'abuta ilmi ma sun shaida. Wato lafazin wal malaika abin nufi wal malaikatu ma shahidu alla ilaha illallah, ha kuma ulul ilmi ma shahidu alla ilaha illallah, amma ba sai an maimaita ba tun da kalmar shahida ta riga ta gabata a baya. Ma'ana ubangiji ta'ala ya shaida cewa ba abin bauta bisa ga cancanta sai shi, mala'iku ma sun tabbatar masa da wannan, sannan ma'abuta ilimi ma sun shaidar masa da wannan. Ibn Kasir ke cewa a cikin wannan akwai khususiyya da Allah bai ma'abuta ilimi, ma'ana kamar su ne kalmar shahadarsu ta yi daidai, sauran mutane wanda ba sa cikin ma'abuta ilimi to kalmar shahadarsu dai ana cikin kokonto, ko ta yi ko ba ta yi ba, wallahu a'lamu kenan. Domin Allah ce wa ulul ilmi, sai kawai dakata a nan gurin, bai ce ba kuma da sauran da sauran da sauran, sun shaida ba su shaida ba a sani ba. Qa'iman bil qist, ubangiji ta'ala a tsaye yake wajen adalci, wato wajen zartar da adalci a tsakankanin bayinsa. La ilaha illa huwal azizul hakim, babu abin bauta bisa ga cancanta sai shi Allah din, shi kadai shine kuma al aziz, mabuwayi, sannan kuma al hakim, mai hikima cikin dukkan abubuwan da yake zartaswa. Wato a nan gurin an maimaita la ilaha illa huwa sau biyu, na farko shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa, na biyu karshe la ilaha illa huwa al azizul hakim. Shine malamai suka ce na farko shaidawar da Allah ya yi ne da mala'iku da ma'abuta ilimi. To tunda sun riga sun shaida, duk da cewa tunda Allah ya fara gabatar da shaidarsa sannan ya ɗora shaidar su ɗin kan tashi, ai lallai shaidar tasu ta zama ingantacciya kenan, tunda an yi atafinta ne akan shaidar Ubangiji. Amma tare da haka dan a tabbatar da shaidawar mala'iku ɗin nan cewa Allah ya cancanta a bautata masa, shaidawar ma'abuta ilimi ɗin nan cewa Allah ne kaɗai ya cancanta a bautata masa, gaske ne, daidai ne, sai Allah ya kawo la ilaha illa huwal azizul hakim dan ya karfafi ko dan ya gaskata shaidawar da suka yi ɗin. Ina fata an fahimta, dan ya zanto taukidi ne kan abin da yake, ba da cewa lallai shaidar da suka yi gaske ce, shine ma'anar la ilaha illa hu, babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah al aziz, mabuwayi, sannan kuma alhakim, mai hikima cikin al'amuransa. Sai ce mi
innad dina indallahil islam wa maqtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bawayan baynahum وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد.
Ubangijece inna ad-din inda Allah al-Islam, lalle addini kadai a wurin Allah shine musulunci, banda musulunci babu wani addini da Allah ke kirga shi a matsayin addini, dan shine addinin da dukkan annabawa suka zo da shi, shine addinin da aka saukar da littattafai domin sa. Babu wani annabi da yazo da wani addini da sunan yahudanci ko kuma yazo da wani addini da sunan kristanci ko maguzanci, banda musulunci babu wani abu. Inna ad-din inda Allah al-Islam, shi at-taura da linjila da zabura ta tabbatar, shi kuma al-qur'ani ya kira zuwa gare shi. Wa maktalafa alladhina utul kitaba, su kansu wadanda aka ba su littafi ba su yi sabani ba da junan su, illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu, sai bayan da ilimi ya zo musu, baghyan bainahum, dan saboda zalunci a tsakanin su da juna. Ba to sun kauce wa gaskiya ba wai dan sun jahilci gaskiya ba, a'a sun san gaskiyar ce, amma dai suna fada da ita ne dan wanda yazo da ita suna ganin bai kamata su karbe ta a wajensa ba. Wato wannan shine cikakken zalunci da dan adam ke da shi. Wa man yakfur bi ayati llahi, dukkan wanda ya kafirce mu ayoyin Allah, fa inna Allah sari'ul hisab, lalle Allah madaukakin sarki mai gaggawar hisabi ne, ma'ana Allah na jiransa kuma zai masa hisabin da ya dace da shi. Fa in hajjuka, idan sun yi musu da kai yayin da kake kiran su zuwa ga musulunci, sun ki su suna son ka bi su akan abin da suke kai na bautar gumaka, fa qultu, kace da su, aslamtu wajhiya lillah, nikan na mika fuskata ne ga Ubangiji ta'ala. Akan ce aslamtu wajhi, ana nufin mika gangan jiki gaba daya, na sallama wa Allah ne, shi ya halicce ni, shine kuma abin bautata. Wa man ittaba'an, haka wanda ya bi ni ma haka ya kamata yayi, haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yake, ya sallama wa mahaliccinsa, haka dukkan mabiyansa kuma yake. Wa qul, kace lil ladzina utul kitaba, ga wadanda aka bai wa littafi, wal ummiyina, da al ummiyun, wadanda su ba a riga an ba su littafi ba, mutanen Makka kenan, ada kafin zuwan manzon Allah, wato ba a taba turo musu da wani saukakken littafi ba. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, kace da su, a aslamtum, shin kun yadda ku musulunta, kun yadda ku shigo addinin musulunci, ya ku wadanda aka bai wa littafi, ya ku ga magarin mutane, wato waɗanda suke kan addini na gargajiya da maguzanci. Fa in aslamu, idan sun mika wuya sun shiga musulunci, faqad ihtadaw, to haƙiƙa sun shiryu. Wa in tawallaw, in ko suka juya baya ba su yadda su bi musulunci ba, fa innama alaykal balagh, sani dai kadai isarwa ce a kanka. Wallahu basirun bil ibad, Ubangiji ta'ala shine basirun, wato mai gani, bil ibadi, dangane da halin da bayinsa suke ciki, kuma zai musu sakamako wanda ya dace da su. Duka-duka a nan ya kamata mu taka burki a tafsirin wannan shekara, sai kuma idan Allah ya kai mu lokaci na gaba insha Allah, in muna da rai ko kuma in waɗansu ne za su yi a madadinmu. Babban abin da nake so zan isar na sako a cikin 'yan mintunan da suka rage mana, wato ainihin nuna farin ciki na da dukkan waɗanda suka taimaka wajen cin nasarar wannan karatu, tun daga Alhaji Muhammad Indimi mai wannan masallaci, da irin kokari da ɗawainiya yake yi wajen ganin cewa wannan karatu ya ci nasara, da kuma kwamiti na matasan 'yan kasuwanmu na Borno Muslim Community and Consultative Forum, waɗanda suka yi ta kai kawo wajen ganin su ma wannan tafsiri ya ci nasara, da kuma dukkan sauran 'yan uwa waɗanda ba sai na ƙididdiga sunayensu ba. Ubangiji ta'ala ya musu sakayya da gidan aljanna, Ubangiji ta'ala ya albarkaci zurriyansu, ya kuma sanya albarka a cikin dukiyoyinsu, mu da su ya tabbatar da diga-diganmu a kan tafarki madaidaici, ya ƙarasa mana tsoron Allah da kyakkyawan niyya. Haka ba za mu manta da ma'aikatan jarida na gidajen kafofin watsa labarai na Maiduguri ba, Radio Maiduguri, da kuma gidan talabijin na jiha, mallakar jiha, da kuma gidan talabijin na NTA, dukkan waɗanda suke ta ƙoƙari, tun daga masu ɗaukan hoto da injiniyoyi da masu ganin komai ya gudana cikin nasara. Ubangiji ta'ala ya saka musu da aljanna, Ubangiji ta'ala ya biya musu bukatunsu na alkhairi, ya sanya albarka a cikin 'ya'yansu da zurriyarsu. Kuma a nan gurin nake so in shelanta muku cewa daga ƙarshe ne wani yake bani labari ko tsegumin cewa wai gaske ne har takarda ma wadansu sun rubuto wai gaske ne cewa da yawa daga cikin yan uwa waɗanda suka yi karatu a jami'ar musulunci ta Madina wai suna adawa da kai ko suna fada da kai ko suna yi maka raddi ko wani abu makamancin haka ko ba ga maciji tsakaninka da su dan ansa wannan tambayar sai in ce ƙarya ne ba gaskiya bane ba ko alama ba gaskiya bane ba babu wannan abin da kuke tsammani abin da nake nufi da babu wannan abin in ya kasance mutum goma ne wanda daga lokacin da Ubangiji ta'ala ya sa muka fara daura a nan Maiduguri suka tafi Madina to ka tabbatar cewa muna da kyakkyawar fahimta 100% da mutum 8-9 ina fata an fahimta to kaga zargin su akan cewa ba mutanen kirki bane wannan ba daidai bane ba daga cikin su akwai wanda suke ziyarta ta har Kano daga cikin su akwai wanda tun da zuwan gurin kusan kullum muna tare da su daga cikin su akwai wanda suke zuwa su halarci wannan darasin daga cikin su akwai wadanda ko da ba su halarta ba za su bi ta radio ko television wani lokacin ma su ji wani abu su nemi ƙarin bayani ko kuma su kansu su ƙara bani wani haske ko kuma su ce ga wani abu da na faɗa da suke ganin ba haka bane da a ce za a ce kaza da a ce za a ce kaza sun san ni na san su dan saboda haka kaga maganar a yada irin wannan jita-jita tsakanin jama'a bai kamata ba ina fata an fahimta wannan baya hana a samu wani daya ko wani biyu da yake da wani ra'ayi ko wata manufa wannan kuma baya nuna kai hukunci akan dukkan mutane ina fata an fahimta kowane mutum ka mu'amalance shi da gwargwadon abin da yake tare da shi na taqwa da tsoron Allah kowane mutum ka mu'amalance shi kuma ta fuskar abin da yake da shi na kasawarsa wanda yake da taqwa da gwargwadon tsoron Allah nashi da kyakkyawan niyya da ikhlasi da san musulunci ya ci gaba ba wai sai ta sunan shi ba ba wai sai ta sunan kowa ba shi dai manufarsa ya za a yi musulunci ya ci gaba an zo kungiyarsa ba a zo kungiyarsa ba an zo karkashinsa ba a zo karkashinsa ba an zo cibiyarsa ba a zo cibiyarsa ba kaga wannan shine mutum na gari abokin tafiya wanda ko yake ganin babu yanda za a yi ai musulunci sai an makale da sunansa to kaga anan ya nuna dukkan musuluncin da sahabbai suka yi a baya kuskure suka yi tunda a lokacin ba wannan sunan da yake kira kai dan haka gaskiya tana cikin littafin Allah tana cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wato ban yadda ba da dukkan wani wanda zai ji wani ya zarge ni ko ya zage ni ko ya yi min raddi yace zai shagala da shi ko sai fada da shi ko sai rigima da shi dukkan wanda ya yi raddi ɗaya daga cikin biyu ne ko ya kasance ya faɗi gaskiya cikin raddinsa sai mu karɓe ta wannan gaskiyar da ya faɗa ko ya kasance ƙarya ya faɗa cikin raddinsa to kuma wannan dan me zaka shagala da shi kuma dukkan mutumin da ya faɗa maka bakar magana kai a karan kanka ya zage ka ɗaya daga cikin biyu ne ko ya zanto ka cancanci zagi ya zage ka tunda ka cancanci zagi dan haka gaskiya tana cikin littafin Allah tana cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wato ban yadda ba da dukkan wani wanda zai ji wani ya zarge ni ko ya zage ni ko ya yi min raddi yace zai shagala da shi ko sai fada da shi ko sai rigima da shi dukkan wanda ya yi raddi ɗaya daga cikin biyu ne ko ya kasance ya faɗi gaskiya cikin raddinsa sai mu karɓe ta wannan gaskiyar da ya faɗa ko ya kasance ƙarya ya faɗa cikin raddinsa to kuma wannan dan me zaka shagala da shi kuma dukkan mutumin da ya faɗa maka bakar magana kai a karan kanka ya zage ka ɗaya daga cikin biyu ne ko ya zanto ka cancanci zagi ya zage ka tunda ka cancanci zagi yanzu zagin da ya maka sai ya sa sai ka gyara kuskurenka ko ya zanto baka cancanci zagi bai zage ka to a sa'ilin nan ya rage maka wani bangare na zunubinka kenan da haka dan me zaka damu kuma kar ka taba dauka cewa ga wani mutum a duniya wanda zai zo dan zalakarsa dan fasahasta dan hidima da aiki da yake wa musulunci duka mutane su goyi bayan sa ba a taba yi ba a da a tarihi ko ba za a taba yi ba daga nan har kasa ta nade manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa sallallahu alaihi wasallam amma mutane sun yi adawa da shi a Makka yan garin su da suke kiran su da suna al-Amin karshe su ne suka kore shi daga garin su lokacin da ya je wajen Warqat ibn Nawfal Warqat ibn Nawfal ke cewa ya laitani fiha jazaa laitani akunu hayyan iz yukhrijuka qaumuka ina ma ina da rai ina ma zai zanto ina cikin samurtaka ta da jin karfin jikina lokacin da mutananka za su kore ka daga garinka manzon Allah sai ke mamaki aw mukhrijiyahum yanzu su kore ni daga garin nan Warqat ibn Nawfal ya ce ba wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi face sai an yi adawa da shi wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan min al-mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira kowane annabi an sa masa dan adawa sai kai dan kana wa'azi dan kana tafsiri ko kana hadisi ko kana wani abu ba za a samu ka dan adawa ba, wannan shine gishirin rayuwa, ka samu ne ya adawa da kai. In ba wannan ma rayuwar ma ba ta dadi, gishirin rayuwa ya adawa da kai, wani ya hasadar ka, wani ya zage ka ya rage maka zunubi, wani ya maka hasada ya kara daukaka ka. Wai Imam Suyuti bayan ya kammala rubuta littafin Al-Itqan fi Ulumil Qur'an, a can karshe sai yayi masa wani tazyil da wadansu abiyat, wa idza arada Allahu nashra fadilatin tuyat ataha laha lisana hasudi laula isti'alun nar fi ma jawarat ma kana yu'rafu tibu arfil udi. Yake cewa idan Allah yayi nufin daukaka wata falala da take boye ba a santa ba, in yana son ya yada ta sai ya yada ta ne akan harshen mahasada. Yace laula isti'alun nar fi ma jawarat, ba dan wuta da take kamawa ba idan an yi makwabtaka da ita, ma kana yu'rafu tibu arfil udi, da ba a gane tsakanin sauran itace da turaren wuta. Amma turaren wuta lokacin da wuta ta dan kone shi ya ji zafin sai ya bada me, ina fatan kun fahimta. To haka rayuwa take, dole sai an tafi da wannan, babu yanda za a yi kace kowa ya soka, babu yanda za a yi kace kuma wato ainihin kowa ya dadda abin da ka faɗa. Kuma abin da nake kira ga yan uwa na ɗaliban ilimi, ilimi kogi ne, yana da faɗin gaske, bahrul la sahila lahu, duk yadda mutum ya kai ba zai je makwararsa ba. Don haka har yanzu ina jin kaina a matsayin ɗalibi na ne, yanzu ma nake neman ilimi. Duka ban fi kwana 10 da dawowa daga makaranta ba na taho nan Maiduguri tafsiri. Na yi kwana 40 da wani abu bana nan, kuma neman ilimi na tafi wajen Najeriya, kuma zan koma nan gaba. Har yanzu ina jin cewa ni ɗalibi ne. Don haka abin da nake ba da shawara ga dukkan ɗalibin ilimi, ya rinka jin cewa har yanzu shi ɗalibi ne da sauransa. Kar mutum ya dauka dan ya kammala wani matakin ilimi shikenan ya je makwara, ya zama shikenan fatawa da sauran al'amura, dole yana buƙatar bincike, mutum ya ƙara himma da ƙwazo cikin harkar neman ilimi. Da haka wannan shine shawarar da nake ba mu. Kuma kar ku taba dauka cewa shaidar kanmu a haɗe ko shaidar mun zama ɗaya, ko sai wa suke mana surutu da Allah, shaidar mun zama ɗaya shine ya zanto cewa ba za mu taba yin sabani ba. Dukkan wanda ya ɗauki wannan a matsayin shi ne shaida ta cewa kan mutane sun haɗu, to ya tabbatar ya yi kuskure. Khiratu khalqillahi, a ban ƙasa bayan annabawa su ne sahabban manzon Allah. Abdullahi ɗan Mas'ud ya ce Ubangiji ta'ala ya leƙa zukatan mutane a ƙarshen zamani, sai ya ga zuciyar da tafi kowace tsafta da haske, ita ce zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe shi, ya turo shi don ya zanto shi ne khatamun nabiyina, shi ne kuma imamul mursalin ɗinsa. Sai Ubangiji ya sake leƙa zukatan bayi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya samu zuciyar da tafi kowace tsafta bayan ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ita ce zuciyar sahabbansa. Don haka sai ya zaɓe su, ya kawo su, suka yi zamani tare da annabi ɗin, suka zanto waziransa, suka aura masa, ya aura musu, suka yi makwabtaka da shi, ya yi makwabtaka da su, suka zanto su suke tare da shi a yakin Badar da Uhud da sauransu. Tare da haka, duk da wannan matsayi da sahabbai suke da shi, in ka samu matsala ɗaya da suka yi ittifaki, to za ka samu guda goma wanda suka yi saɓani. Dukkan wanda yake ta'amuli da littattafai na fiqhu na shari'a ya san akwai wannan. Kafin ka sami matsala guda ɗaya min masailul ijma', sai ka samu matsaloli guda goma min masailul khilaf, sai an saba su goma kafin a haɗu su ɗaya. To amma bambanci tsakanin sabaninsu da namu, tunda su akwai kyakkyawan niyya, ba wai kawai ina sabawa wani dan wani bane, ina sabawa wani dan ba dan garin mu bane, a'a, dan shine ijtihadi na ya kane sai in saba masa, kuma da na saba masa bana adawa da shi, ko in ce dole sai ya dawo ya binawa, ko ni sai na bina shi. Zan faɗi nawan in baje kolin dalilai, shi ma ya faɗi nashi ya baje kolin dalilai, shi kenan mutane kuma su yi hukunci, waye fa ba da dalili mai kwari su ɗauka. Haka ake tsakanin Abubakar da Usman da Ali, haka ake tsakanin Abdullahi ɗan Mas'ud da sauran sahabbai. Usman bin Affan ya zo aikin haji yana yin raka'a hurhudu, an tambaye Abdullahi ɗan Mas'ud ya ce raka'a bibi ake, dan ita manzon Allah ya yi. Amma lokacin da Usman ɗan Affan ya wuce zai limanci, Abdullahi ɗan Mas'ud ya bi shi, kuma aka yi raka'a hudu tare da shi. Masu tsaye gumi suka je suka ce, ba kai kake ba da fatawa raka'a bibi ake aikin haji ba, ya kuma yi raka'a hudu ya wuce ka je ka bi shi sallah? Yake cewa eh, har kwanan goyon fatawa ta raka'a biyu ake yi, amma na bi shi sallah tunda shine amirul mu'minin, li'anna al-khilafa sharrun, sabani sharri. Yace amma har goyon fatawa ta raka'a biyu ce, ma'ana dan na saba maka wajen fatawa ban zama abokin adawarka ba, haka dan ka saba mun baka zama abokin adawata ba. Imam Shafi'i suka yi muqabala shi da wani tun bayan isha'i har zuwa subahi, sai da aka yi kiran as-salatu kan mas'ala daya. Bayan kowa yana kare tashi, ya kawo dalilan kare tashi, da aka tashi wani abun mamaki shine shi ɗayan yana cewa Shafi'i kafi da gaskiya, da naji dalilanka na gane kafi da gaskiya. Shafi'i yana cewa wallahi ni ko yanzu da naji naka sai naji kai ne kafi da gaskiya, saboda domin don Allah ake, don ikhlasi ake. To wannan tsarin shi ya kamata ɗaliban ilimi su tafi, don haka kar ku taɓa ɗauka cewa masu wa'azi na sunna akwai wani wanda nake ɗaukan shi a matsayin abokin adawata, ko akwai wani wanda nake ɗaukan shi a matsayin abokin gabata. Dukkan masu wa'azi na sunna ina ɗaukan su a matsayin ƴan uwana ne, illa iyaka abinda kawai nake so ƴan uwa su fahimta cewa muna da ƴan uwantaka, ba shike nuna ba za mu yi saɓani ba, kuma cewa mun yi saɓani ba shike nuna mu yi adawa ko mu yi faɗa ko mu yi rigima ba. Ina fata an fahimta. Sayyidina Abubakar da Usman da Ali duk sun yi saɓani, kuma wannan bai sa sun yi rigima ko sun yi wani abin nan ba. Wannan shine kowa ya yi kira zuwa ga Allah. Babbar manufa dai shine ya kasance kana yi dan Allah, kana so ka raya sunnar manzon Allah. Qul kullun ya'malu ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Fata na Ubangiji ta'ala ya jikan mu gaba daya, ya yi mana gafara, ya yafe mana kurakuranmu, ya fitar da hasada da ganin kyashin juna da girman kai da raina juna daga cikin zukatanmu. Mu duka ban fitar da kaina ba daga cikin cutukan da na faɗa muku, mu duka cutuka ne da suka shafe mu. Ubangiji ta'ala ya ba mu ikon kubuta daga irin waɗannan cutuka na hasada da girman kai da ganin kyashin juna da raina juna. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa mu zanto babbar manufarmu shine yaya addini zai ci gaba, babbar manufarmu yaya za a yi barna dinnan ta maimaita tarihinta na shekaru aru-aru da ta riƙe na ta kafa daular musulunci sama da shekara 60, ta zanto haske, ta zanto garin Qur'ani da ake zuwa daga ko'ina a duniya don a karanci Qur'ani. Yaya za a yi ta haɗa ta zama garin Qur'ani, garin sunnar manzon Allah? Wannan shine babban fatanmu. Wannan ko babu yadda za a yi iya cin nasara a kai sai mun yaƙi hasada wa juna, sai mun yaƙi ƙabilanci, sai mun yaƙi dukkan wani abin da zai kawo wargajewar al'umma. Mun ɗauka cewa addinin a gabanmu shi kaɗai muka sa. Idan muka yi haka, Allah zai sanya albarka cikin da'awarmu. Wallahi tallahi idan ba mu yi wannan ba, Ubangiji ta'ala sai ya ture mu gefe guda, sai ya kawo waɗansu kuma sai su yi. A gaban idan ku aida ba mu ba ne ba, waɗansu ne suke yi. An ɗauka cewa ma ba za a iya saɓa musu ba. An ɗauka cewa ba wanda ya yi magana sai wanda suka sa albarka ko ya cire hula suka dafa kansa. Ko ba haka ba? Sai wannan ya zo ya wuce da ba su yi da'awa ba, sai Allah ya kawo matasa zarata. To haka idan na yanzu suke ganin sun kai wani matsayi, muke ganin mun kai wani matsayi, sai muka kauce wa tsarin da muka taho a kai na haƙiƙanin sunna, muka shiga san rai da biyan buƙatun zuciya. To fa sawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna lawmata la'im dhalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Ina mana fatan alheri gaba daya, ina fatan ku yi mun afuwa. Duk wanda na yi wa ba daidai ba ya yafe mu, duk wanda na yi wa ba daidai ba dan Allah ya yafe mu. Ko mace ko namiji, ko wanda na sani ko wanda ba sani ba, ko wanda yake zuwa karatu ko wanda baya zuwa, ko malami ko sauran mutane, duk wanda na yi wa ba daidai ba ina fatan ya yafe mu. Ni duk wanda ya mun ba daidai ba kowane ne na yafe masa, da wanda na sani da wanda ban sani ba, da mace da namiji, da na kusa da na nesa. Ina fatan kuma dukkan mu yi wa juna addu'o'i na fatan alheri. Yana daga cikin abin da za mu rufe tafsirinmu da shi, akwai wata ƴar uwa baiwar Allah wadda a bara ko bara waccan ta same ni a nan gurin a Maiduguri. Mijinta ya gudu ya barta, an rasa ko ina yake, ya ce shi ɗan Borno ne, ta zo nan an yi ta neman sa a Maiduguri ba a gan shi ba, ba a ji labarin family ɗinsu ba. Kuma ita musulunta ta yi asalinta, duk danginta gaba ɗaya suna jihar Plateau, kuma duk Kirista ne, amma ta riƙe musulunci da ƙarfi. A wannan lokaci tana da yarinya guda ɗaya a hannunta, sannan kuma da ciki na wani ɗan wanda wancan mijin ya gudu ya bar shi. To a lokacin nan mayar da ita Jos cewa tunda ta fi kusa da can, na yi waya ga 'yan uwa da ke Jos cewa da Allah a bincika, idan an san abinda ta faɗa gaskiya ne, da Allah a riƙe ta har zuwa lokacin da za a samu mijinta ko kuma ta haihu. Cikin ikon Allah suka riƙe ta har ta haihu, har ma yaron ya yi wayo, kuma ba tare da an dace da inda mijin yake ba. Sannan kuma sai ta sake zuwa nan, da ta zo nan gurin ba, muka yi magana a nan gurin a tafsiri da muke na mata, wata biyowar Allah ta riƙe ta zuwa wani lokaci, kuma dai sauran mata suka tallafa mata. to a yanzu muna farin cikin cewa ta samu mijin aure, kuma ta zaɓi cewa ni in zama alwalinta, don haka mu ɗaura aure da ita da mijin a yau lokacin da za a rufe tafsirin nan. Don haka fatan mu cewa Ubangiji Ta'ala ya sanya alkhairi cikin wannan aure. Don haka ni yanzu ne alwalinta, shi kuma Malam Ahmad shi ne alwalin angon, Malam Ahmad Abdulkadir, gashi nan malam ba shi waje mana ya matso kusa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Masha Allah. Ni Ja'far Mahmud Adam, wanda nake wakilcin auren Aisha, na aurar da ita ga Malam Uthman, Malam Abdulrahman, Malam Abdulrahman, na aurar da ita ga Malam Abdulrahman bisa ga sadaki naira 10,000. Yayi maka?
Ni Ahmad Abdulkadir da nake wakilcin Malam Abdulrahman na karba masa
a bisa ga wannan sadaki. To alhamdulillah, jama'a kun shaida? Jama'a kun shaida? Allahumma izzil islam wal muslimin wa zil shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadakal muwahhidin wa ham yahuzat ad-din ya rabbal alamin. Ya Allah ka sanya albarka a cikin auren su, ya Allah ka basu zaman lafiya, ya Allah ka basu zurriya ta gari, ya Ubangiji ka tashe su kan imani, ya Allah ka basu zurriya ta gari ka tashe su kan imani. Ya Ubangiji, wanda suke son su yi aure basu da halin yi, Allah basu. Waɗanda suke da shi suke son ƙari, Allah basu ikon ƙarawa. Ya Ubangiji, wanda suke son aure cikin mataye, Allah ka hada su da mazaje nagari. Masu son aure cikin samari marasa aure, ya Allah ka ba su aure. Yan makaranta da suke neman makaranta ko cin jaraba, Allah ka ba su nasara. Yan kasuwa da suke bukatan cin nasara kan kasuwancin su, Allah taimake su. Duk mai neman bukata ta alheri, Allah taimaka masa. Ya Ubangiji, duk mai neman bukatan alheri a cikin mu, Allah ka biya masa. Ya Ubangiji, ka biya mana bukatun mu. Ya Ubangiji, ka biya mana bukatun mu. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, anzaltahu fi kitabik, aw allamta آدم من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا رب العالمين. يا أبنجي كسنجي البركة تكين إلى ممو. يا أبنجي كسنجي البركة أكاس وانتمو. يا أبنجي كسنجي البركة أأيكمو. يا أبنجي كسنجي البركة أسناء أمو. يا أبنجي كسنجي البركة أقلوكمو. دك sarmu, ka ba mu zaman lafiya, ka fitar da, ka kare mu daga fitintunin zamani, mu da ƴaƴanmu ka kare mu daga fitintunin zamani. Dukkan wanda yake taimakawa musulunci, ko da dukiyarsa, ko da iliminsa, ko da sana'arsa, ko da ƙwarewarsa, ko da aikin jaridansa, ko da muƙaminsa, ya Ubangiji ka taimake shi. Ya Ubangiji ka sa albarka a rayuwarsa. Ya Ubangiji ka sa albarka cikin zuriyarsa. Ya Ubangiji ka sa a samu cikin ƴaƴansa wanda zai aiki sama da nashi. Ya Ubangiji ka sa a cikin ƴaƴansa a samu wanda zai aiki sama da nashi. Duk wanda suke taimaka addinin musulunci, Allah taimaka musu. Waɗanda suke faɗa da musulunci, in masu fahimta ne, Allah ganar da su. In ba masu fahimta bane, Allah kare musulmai daga sharrinsu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Masha Allah, Allah ya saka wa malam alheri. Cibiyar addinin musulunci da Darul Islam, wani ke shago mai namba Aisha 6, Lau Shopping Complex, Daura Garan Dabawa Nauti, Kasuwar Wunti, Bauchi State, Nigeria. Ita ce shirya muku wannan MP3. Ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya kamar haka: 0800 600 3225. Ga namban a cikin harshen Turanci: 0806030 2275. Wassalamu alaikum warahmatullahi.